Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma niya muryar Arewa, ko kuma BOA Africa zango na 102.5. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Talata 23 ga watan Afrilu 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
kasar Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata karamar kungiya mai tsatsauran ra'ayin addini da ta kai hari da ya sanadin mutuwar mutane 290. Amurka za ta kawo ƙarshen yafe takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar Iran. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ruga kotu don hana wani kwamitin majalisar tarayyar Amurka bayar da sammacin bayani kan shi Trump ɗin da kuma harkokin kasuwancinsa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya malaman addinin Musulunci na ɓangaren Sunni da Shi'a sun gudanar da wani taro kan tsaro. Ko meye ya zaburar da su?
Hankalin kowa a tashe yake duk ko ina ƙasar nan. Kisa ga muhimmancin cin al'ummar musulmi na Najeriya gabaki daya da kungiyoyi daban-daban da muke da su, da waɗannan kowane ɗari ko daban-daban mu tashi mu yi kawo namu gudunmuwa.
Haka kuma za ku ji cewa wasu kungiyoyin rajin shugabanci na gari da wanzar da demokuraɗiyya sun gudanar da wani taro a Kano domin samar da wani daftari. Ko menene muradin shirin taron?
Tunda yanzu an shigo sabon mulki ne, zaɓe ya ƙare, muka ga ya kamata mu yi wannan zaman na mu kintsa gidanmu mu duba batutuwa kamar yadda ka shawara an tattauna kan batun ilimi, batun mata, batun matasa, har da batun tattalin arziki.
Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata karamar kungiya mai tsatsauran ra'ayin Islama da kai harin nan da ya sanadin mutuwar mutane 290 da raunata wasu ɗaruruwa kuma a ranar Issa ta Lahadi. Gwamnatin kasar ta ce tana kan binciken ko shin wannan kungiya na da alaka da wata kungiyar ta'addanci ta kasar waje. Kodayake ma Prime Minister Ranil Wickremesinghe ya tabbatar cewa a gabanin aukuwar lamarin kasar ta samu wani bayanin sirri daga wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa mai nuna cewa ana shirin kai wannan harin. Yadda aka yi amfani da ƙwarewa wajen tsara waɗannan jerin hare-hare guda takwas waɗanda aka auna kan majam'u da otal-otal ya girgiza kwanciyar hankalin da aka shafe shekaru wajen goma ana mora a wannan ƙasa ta kan tsibiri, ya kuma kaɗa masu bincike da jami'an gwamnati. Ba mu yadda cewa waɗannan hare-haren wata ƙungiya ta wasu mutanen da ke cikin wannan ƙasa ce ta aikata ba, abinda mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Rajita Sanatrata ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa duk yadda aka yi akwai wata alaka tsakanin harin da wata babbar ƙungiya ta ƙasa da ƙasa. Amurka za ta kawo ƙarshen yafe takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar Iran a yunkurinta na ƙara takurar Iran ta kawo ƙarshen yawan takallar da take yi ta fuskar soja a gabar ta tsakiya ta wajen gurgunta babbar hanyar da take samun kuɗin shiga. Manufar wannan matakin shine hana Iran sayar da mai kwata-kwata, wanda hakan zai sa gwamnatin ƙasar ta kasa samun kuɗaɗen shiga, a cewar fadar shugaban Amurka ta White House a wata sanarwa ta jiya Litini. Ya fi takunkumin zai zo ƙarshe ne a ranar 2 ga watan Mayu ga ƙasashe uku ƙawayen Amurka, wato Japan da Koriya ta Kudu da Turkiya, sannan sai kuma ƙasashen China da India. Bugu da ƙari, Italiya da Girka da Taiwan tuni suka daina siyan man Iran kamar yadda Amurka ta buƙaci su yi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ruga kotu don hana wani kwamitin Majalisar Tarayyar Amurka bayar da sammacin gabatar masa da bayanan da suka shafi shi Trump din kansa da kuma harkokin kasuwancinsa daga wani kamfanin aikin akanta wanda ya shafi shekaru yana masa aikin akanta. Dan Majalisar Wakilai Elijah Cummings, wanda shine chairman din kwamitin binciken al'amura, na buƙatar bayanai na tsawon shekaru 10 game da Trump daga kamfanin Maza USA. To amma shugaban ƙasa da rukunin kamfanoninsa sun faɗa a ƙarar da suka shigar ta haɗin gwiwa cewa sammacin bayyana irin waɗannan bayanai bayuwa saboda ba abu bane da ya shafi harkokin majalisa. Karar da Trump ya shigar ta kuma kara da cewa a maimakon ƴan majalisar da ke jam'iyyar Democrat su hada kai da shugaban kasar wajen aiwatar da harkoki na bai daya da za su amfani Amurkawa, sun fudu kufa wajen bincike-bincike don su samu abin da za su yi amfani da shi wajen jima shugaban kasa a siyasance. Masu jagorantar zanga-zanga a Sudan sun ce za su ci gaba da zanga-zanga a birnin Khartoum tare da yin banza da buƙatar shugabannin mulkin soji na ƙasar ta su kawo ƙarshen zanga-zangar, su kuma kauda shingayen da suka kakkafa a kan hanyoyi. Ƙungiyar ƙwararru kan harkoki daban-daban na ƙasar Sudan wadda ke jagorantar zanga-zangar ta bayyana jiya Litini cewa za a ci gaba da zaman dirshan har sai an kafa gwamnatin farar hula. Ƙungiyar na kiran da a yi maci na nuna bijirewa a yau ɗin nan Talata, sannan a kuma yi ranar Alhamis na nuna lallai ba a yadda da halin da ake ciki ba. Ranar Litinin masu zanga-zanga da kansu suka riƙa aikin duba ababen hawa a kan hanyoyin da ke inda suka yi tunga a headquarter sojin ƙasar da ke birnin Khartoum. Majalisar Mulkin Sojin Sudan ta yi kiran da a gaggauta buɗe hanyoyin da kuma kawar da shingaye a inda masu zanga-zangar suka yi tunga. Amurka ta yi tayin tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayanin da zai iya kaiwa ga gurgunta hanyoyin da ƙungiyar Hamas ta Lebanon ke samun kuɗaɗen tafi da harkokinta. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da sanarwar tanada tukuicin a jiya Litini, inda ta ce za ta baiwa duk waɗanda suka ba ta bayani kan manyan masu bayar da kuɗaɗe ga ƙungiyar ta Hezbollah da kuma kamfanonin da ke taimaka mata, kai har ma da bankunan da ke taimaka ma ƙungiyar wajen mu'amala da kuɗi. Za a bayar da tukuici ne ƙarƙashin shirin Reward for Justice, wato shirin biyan ladar taimakawa a tabbatar da adalci, wanda kafin nan ya mai da hankali wajen biyan tukuici ga waɗanda suka bayar da bayanan da suka kai ga kama 'yan ta'addan da ake nema.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, malaman addinin Musulunci na cikin gida da waje daga mazhabobin Sunni da Shi'a 50 ne suka halarci wani taro na ƙoƙarin gano bakin zaren rashin tsaro da ma wasu dalilai da suka jibanci tashe-tashen hankulan jama'a, musamman ma matasa, saboda su ba da shawarwari ga mahukuntan ƙasar. Wakiliyarmu Madina Dauda ta halarci taron, ga rahoton da ta aiko mana daga Abuja.
Malaman sun mayar da hankali akan matsaloli da suka kama daga ayyukan ta'addanci da sace mutane a garkuwa da su domin samun kuɗin fansa, da ya kici ya kicinyewa a jihohin Arewa irin su Zamfara da Kaduna da Katsina da jihar Benue, kuma yake ƙoƙarin mamaye ƙasar. Ɗaya cikin shugabannin cibiyar yaɗa kyakkyawar fahimta tsakanin mabiya addinai, Muhammad Nureni Ashafa, ya bayyana abin da ya zaburar da su wajen yin wannan taron.
Hankalin kowa a tashe yake duk ko'ina ƙasar nan, kisa ga muhimmancin cin al'umma musulmi na Najeriya gabaki ɗaya da ƙungiyoyi daban-daban da muke da su, da waɗannan kowane ɗariku daban-daban mu tashi mu yi kawo namu gudunmuwa da za mu yi domin ganin mun taimaki gwamnatin tarayya, mun kuma taimaki kanmu da kanmu domin magance waɗannan musibo da yake faruwa na rashin tsaro a wannan ƙasa.
Malaman sun fito da wasu muhimman batutuwa 12 da a ganin su ke haddasa rashin jituwa da rashin yadda da juna a cikin al'umma. Su ne son zuciya, rashin gaskiya da kin neman sanin addini. A nan shehin malami a fannin inganta zamantakewa da zaman lafiya ba America kuma dan asalin Masar, Professor Amir Abdullah, yayi bayani.
When people have issues and problems, there are tendencies to bring sometimes the worst in people.
Professor Abdullah ya ce, idan ana samun matsaloli da ke taba rayuwa da zamantakewan mutane, dole ne mutane za su nuna damuwa ta hanyar bijirewa da ka iya kawo tashin hankali a ƙasa. Amma idan akwai fahimtar inda matsalolin suka taso, za a iya dakile su. Yaya mahalarta taron ke kallon wannan yunkuri? Da farko ga Hajiya Maryam Dada.
Dama mata su ne iyaye, kuma su ne suke zama da mazansu, kuma su suke ba da shawara, kuma su za su iya magana a ji, za su iya tayar da abu, za su iya kwantar da abu. So na ga insha Allah muka zauna muka samu haɗin kai tsakanin junanmu da gane abin da muke ciki, domin akwai rashin ganewa. Waɗansu ba su san menene ake ciki, waɗansu ma ba su san abin da ake ciki ba.
Sai Dr. Nuruddin Lemu.
Tsoron Allah zai taimaka wurin neman gaskiya, a yi adalci wurin magana, a yi adalci wurin neman gyara, kuma tabbata cewa duk da yadda za a warware abun, za a yi abun ta yadda zai amfani jama'a nan gaba.
Malaman na cike da fata na ganin cewa majalisar kungiyar musulunci ta ƙasa za ta yi hoɓɓasa wajen ganin an bi shawarwarin bayan taron, waɗanda ke da hanyoyin daƙile matsalolin iri daban-daban. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna Najeriya, yayin da ake shirye-shiryen bukukuwar rantsar da sabuwar gwamnati a matakan tarayya da na jihohi a ranar 29 ga watan Mayu. Bayan kammala zaɓukan ƙasar, yanzu haka ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari da wanzar da demokuraɗiyya na gudanar da tarukan muhawara domin samar da wani daftari da za su bibiyi yadda gwamnatoci za su magance matsalolin da ke damun al'umma a sassa daban-daban na ƙasar. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Ƙungiyar waya da kan jama'a akan harkokin demokuraɗiyya ta Organization for Community Civic Engagement, haɗin gwiwa da ƙungiyar National Endowment for Democracy, suka shirya taron muhawarar tare da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi makomar rayuwar al'umma a matakai daban-daban. Comrade Abdulrazak Alkali da ke zaman jagoran shirya taron, wadda jami'an ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari suka halarta, ya yi ƙarin haske game da muradin shirya taron.
Tunda yanzu an shigo sabon mulki ne, zaɓe ya ƙare. Muka ga ya kamata mu wannan zaman na mu kintsa gidanmu mu duba batutuwa kamar yadda ka shawara, an tattauna kan batun ilimi, batun mata, batun matasa, har da batun tattalin arziki, wanda mun ɗebi wasu batutuwa wanda muke son mu tsefe su, mu rubuta su a rubuce, kuma nan gaba mu nemi mu ga gwamnati suna shiga cikin ofis, mu kuma ya kasance mun sallama, bayyana musu wannan batutuwa da muke son mu ga sun aiwata a jihar Kano.
Masana da masu sharhi a fannoni daban-daban ne suka gabatar da makala. Malam Abdul Gani Rufai kwararre ne akan harkokin fasahar sadarwa ta zamani, yayi tsokaci dangane da amfani da kafar sadarwa ta zamani domin tabbatar da shugabanci na gari.
Hakika muna cikin wa'anda duniya ta yadda mun fi kowa amfani da fasahar sadarwa a yanzu. Muka yi la'akari da yanda su kansu, ko da shugaban Facebook da ya zo ya yi magana akan yawancin masu amfani da dandalinsu da Hausa ake amfani. Sai dai inda giza ke saƙar shi ne ba'adin amfanin da muke da shi ba amfani ne wanda zai samar da wani ci gaba na kuzo mu gani ba, kamar an fi amfani da shi wurin alaka ta mutum da mutum, ko soyayya, ko wasu abubuwa irin wa'annan. Kalubalen da ke gabanmu a yanzu shi ne yanda za a yi a wayarwar mutane kai yanda za su yi amfani da wa'annan dandula ta ɓangaren sana'a, dogaro da kai, da kuma samar da ci gaba na gari.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mata ke korafi kan yadda maza suka mamaye madafin iko a fagen siyasar Najeriya. Malama Fatima Adamu, 'yar gwagwarmayar nema mata gurbi a shugabanci a matakai daban-daban, na cewa
Ɗaya daga cikin babban matsalar shi ne cewa shi siyasa abu ne da ake bukatar kuɗi. Su kuma matan nan gaskiya ba masu irin wannan kuɗaɗen ba ne wanda ake takara da shi. In ka lura nawa aka siyar da fom kawai a waɗannan kujerun da na takarkarin da aka yi.
Babban fata dai shi ne wannan sabon salon yin kuɗi na ƙungiyoyin rajin demokaradiyya ya haifar da sakamako mai alfanu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 1:15 na dare. Ga Aliyu Mustapha da shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Dole ne an kai yanayin da ko gwamnati na so ko ba ta so. Sai an rika samun horo ga matasanmu a ƙauyuka, ana ba su horo da yanda za su sarrafa makami, a ɗan sa musu 'yan sojoji ko ƙwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in waɗannan 'yan ta'adda sun zo musu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Sunana Honorable Traki Yahaya Abubakar. Ina jin a Najeriya ba a taɓa samun mutanen da suka wahala ba irin jama'a na Zamfara ko mutanen North East wato Maiduguri da Yobe da sauransu waɗanda ke wahala da Boko Haram ba su yi irin wahalar da jama'a na Zamfara suka shiga a ciki ba. Sun rasa rayukansu, sun rasa dukiyarsu, kuɗaɗensu ma da suke amfani da su wajen cin abinci an karɓe, an sa sun sayar da gonakinsu domin ba da kuɗin fansa, an ƙoƙone dukiyarsu, abincinsu da komai. Yanzu da shugaban ƙasa ya farga an ɗan sa ci gaba kaɗan, an kawo sojoji ana nan ana ɗan patrol, an ɗan samu ci gaba ko yaya, amma har wa yau muna neman shugaban ƙasa da duk wani mai ruwa da tsaki ta hanyar tsaro ya shigo jihar Zamfara ya ba mu dukkan taimakon da ya san zai iya ba mu domin a kawo ƙarshen wannan bala'i da ya shahe mu a jihar Zamfara.
To, kamar da kuka ji, duk da cewa an fara samun alamu da ke nuna ana samun nasara a yakin da sojojin Najeriya na sama da ƙasa ke yi da 'yan ta'addar jihar Zamfara, akwai alamu kuma da ke nuna su kansu ƙungiyoyi ko hukumomin tsaro na Najeriya jiddadin kullum suna ganin sai sun canja salo domin su waɗannan mutanen da suke kaiwa hare-hare da kuma suke son su ga bayansu su ma kullum suna canja nasu salon. Hatta ita kanta rundunar 'yan sandan Najeriya ta gano cewa dole sai da canja nata rawa ɗin a dagar da take ja da mutane da ke satar mutane da kuma tare hanyoyi a Najeriya.
Sofeta General ne 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce ya zama wajibi 'yan sanda su canza sabon salo duba da yadda ita ma matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da ta'addancin 'yan bindiga daɗi ke ɗaukar wani sabon salo yanzu a Najeriya.
You cannot be doing the same thing over and over and expect different results.
Ya ce ba za ka yi ta ɗaukar mataki iri ɗaya ba kullum kuma ka saran samun sakamako mabambanta ko da ba ga sauya salo. A cewar masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, lalle yana da kyau a duba lamarin kayan aiki ga jami'an tsaro.
Shi dai sha'anin satan mutane abin da yake ƙara nuna mana babu kayan aiki. A irin wannan wuri, alal misali, da aka ce an ɗauki mutane an shiga daji. Typically abin da za a amfani da shi shi ne jirgi mai saukan angulu wanda zai bi ta kan wannan dajin yana ganin mutanen nan a ƙasa ina suke tafiya. Kuma yana da kayan radio wanda zai faɗa mutane ƙasa ga mutanen nan sun yi nan ga mutanen.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, a gaishe Kamal Hassan. To, wasu daga cikin mutuwan da muke son mu taba shirin tsaka mai wuya wannan safiya a yau wanda wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Lika ya shirya mana a tsakanin Lawal Zubairu na mama da kuma wani tsohon Hafsan soja wato Major Yaya Shanku za su hada da koya kamata a bayan matasa makaman da za su dinga kare unguwanni da ƙauyuka da garuruwansu. Ashe kuma lokaci bai ba da ya kamata a ce an fara koyar da ɗaliban makarantu hanyoyin da za su kare kansu da 'yan uwansu da danginsu da wurarensu?
Akwai wani kuskure da ake yi a gudanar da ayyukan tsaro a ƙasar nan. Za a kai farmaki yanzu kamar a misali irin dazuzzukan da ke Zamfara ɗin nan a koro waɗannan mutane ko a ce an kai farmaki an halaka su. Maimakon gwamnati ta yi ƙoƙarin tabbatar da ta ajiye wata rundura a wurin ko mun rashin girmanta ta yadda su ne za su yi securing wannan gurin, ya nuna wa waɗancan mutane ƴan ta'adda cewa fa gwamnati ta riga ta karɓi wannan wuri, hankalinta ya dawo wannan guri, ba za su sake dawowa wannan guri ba. A'a, daga an kora su sai a dawo kuma a sake kwanciya a Abuja ko a Kaduna ko a babban birnin jihar Zamfara wato Gusau, sai sun gamsu kuma su ma sun ga babu wannan tsaron da aka yi musu farmaki a kai, sai su sake dawo su cigaba da cin karansu babu babbaka. Lokaci ya wuce da za a rika barin rundunonin sojoji da na 'yan sanda a cikin birane, bayan kuma ko da a dazuzzuka na aka je aka sa su ko ba sa komai, kazar-kazar ɗin da suke yi kaɗai ya isa ya sa ƴan ta'addar su nisanci irin wannan wuri. Daga cikin tsare-tsaren da ya kamata ya haɗe yau, dole ne an kai yanayin da ko gwamnati tana so ko ba ta so, sai an rika samun horo ga matasanmu a ƙauyuka, ana ba su horo da yanda za su sarrafa makami, a ɗan sa musu ƴan sojoji ko ƙwaya biyu ko uku su zauna tare da su a wannan yanki da makaman da za su iya amfani da shi in waɗannan ƴan ta'adda sun zo musu, don saboda ai ba wani abin ba ne suke takama da shi su ƴan ta'adda, waɗannan dai makaman ne. To yau ko a musulunci dai an tabbatar mana cewa ya kamata mu tanadi abin da za mu kare kanmu da shi a gidajenmu. To wanda zai zo ma gida da AK-47 kai kana da wuka ko kuma takobi ko mashi, wani irin tanadi kai kenan na ka sarfata shi ko kuma kai maganin sa, kaga wannan bai dace ba ko kuma ce ba tsari ba.
Amma wanda ke ya shinku za mu dawo gunka, in ka tuna kasar New Zealand dole ta nemi soke amfani da makaman nan saboda wani abu da Branton Tarrant ya aikata kwanaki a masallaci. Barista Zubairu na Mama Azu, kana yawan kawo maganan sarakunan nan, ko ba zan manta ba akwai wani wanda ya tuba daga wannan sana'a ta satar mutane, Abubakar Shuma, wanda muka yi hira da shi muka sa a sashen Hausa na muryar Amurka, shi ma ya nuna muhimmancin sarakunan nan. Me kake so ka kara ne don a kara fahimtar wannan lamarin?
Akwai wani hanzari da ka kawo ɗazu game da batun matsayin gwamnonin jihohi, don irin kokari suke wajen inganta tsaro musamman a wannan yadda muka samu kanmu. Wannan yanayi da muka tsinci kanmu a yawancin Najeriya. Kaga shi maganan abin da Malam Nasir El-Rufai gwamnan jihar Kaduna yi a hanyarsa daga Kaduna zuwa Abuja, dole a yaba mai. In ba ka manta ba, kuma in ba mu manta ba, masu biyan abubuwan da yake ciki kusan a wannan makon ya taɓa hannu a kan doka ta musamman, wanda ya nuna ma kenan tuntuni yana cikin tunaninsa wannan matsala tana yana cikin tsarin abubuwan da yake gudanarwa na gwamnati. Ya yi yunkuri, ya ɗauki matakai, ƙwararrun matakai, ya huɓɓafa wajen ganin cewa wannan magana a wannan matsala an magance shi, ke sa kai da ake cewa ya kai baki gaban majalisar jihar shi musamman ya shafi wani irin hukunci ya kamata a yi wa masu zarfa da mutane, ko da an yi rataba hannu a dukkan sai kenan sun zama mai adalci. Ya nuna yana cikin gwamnonin arewa da suke ba wa shugaban ƙasanmu nan namu goyon baya wajen ganin cewa an magance matsalan tsaro da ake fama da shi a yau a arewacin Najeriya. Ga shi shine gungunan farko da ya fara zuwa majalisar jihar sa wajen tsada hukuncin kisa, ya kuma gaggawan rataba hannu akan wannan kuka da aka zanta a majalisar jihar sa. Wannan abin a yaba mishi ne, abin a jinjina mishi ne, sai yake nan. Kuma ya wajaba duk gwamnonin arewacin Najeriya har da ma Najeriya baki ɗaya su tashi su hoɓɓasa ki koyi da abin da wannan gurbin gwamnatin jihar Kaduna ya yi makon jiya. Ko ya kamata mu sake la aka yi duk kasan nan, duk jami'an tsaron kasan nan, duk gwamnatin kasan nan, da tsarin shugabannin kananan hukumomin kasan nan, su gane cewa matsalan tsaro ya sauya yanayi a Najeriya. An samu canjin yanayi matsalan tsaro a Najeriya. Ina ba batun yaƙi ba na magana ta'addanci ne, ɗan bindiga daɗi, ɗan tasuna, duk an san me muke fama da shi. To a canza tsarin bayo tsaro fifiko a yi da aka yi da wannan matsalar da muke fama da shi. Abu na gaba shine batun cewar kamar ofisa ya magana a horar da matasan ma a ƙauyuka, akwai hatsari. Aka tashi ka horar da musu bindiga kawai mutanen matasan ma wa'ansu su da yawa, ba an ɗauki kadai ka abin da zan amince a yi shi ne a samu matasan mu aiki. Ya yi wata magana kuma da yake cewa a samu masu jami'an tsaron nan namu a musu matsuguni na musamman, a zango-zango na musamman, kuma inda ake fuskantar barazanar garba da mutane da fashi da makamai da irin wannan abubuwa na tsaro. To ni a ra'ayina ba nan ma kawai za a tsaya ba, duk jihohin kasan nan gaba ɗaya musamman arewacin Najeriya a ɗauki matakai na gama gari irin wannan, duk jihar da ke arewa a yi wannan irin tsarin, a kullu da tsari ingantacciya wadda duk da ake tunanin ya yi jeji wasu su yau ta binta za a yi ɓarna za a iya tsaro na iya taɓa tsaya, duka ɗaya waɗannan matakai saboda inganta tsaro, saboda kare rayuwar mutane da dukkan al'umma a cikin Najeriya baki daya. Ka ga ba ka sani ba wannan su a sabon litafin rayuwar akwai rahoton da nuna da dama da yake cewa hakimi da daga cikin ƙauyuka suna karɓar kuɗin haraji. Wajen wannan mutane da suka yi ta ji a tafka barna a ta musu wani hasafi da bincika a shirya kada ba ta zuwa. Aka ce musu ba suna yin shi don tsoron ta a ta musu ganin kudin wani yinfa kamar sai da nuna yi sanin shi na kuɗi alifa a suna yin shi ne saboda abin da suke samu ta ta yi abin da suke son wannan har ta tsaro irin wannan wallahi ba ta yin tasiri sai da haɗin bakin ƴan ƙasa. Musamman shugabanni na ƙasa-ƙanan tsaruka da gaggantai da hakimi.
Yawwa.
Hidima da suke bayarwa suna cewa na ta yi kyau sai ta lalata.
Marisa Zubairu nawa bari mu koma wajen majiyayen shinku na ji ya yi shiru ma yana sauraron ka watakila ya ji duk abin da ka faɗa. Bari shi kuma da wannan tambayar kafin watakila yau kai abin da za ka faɗa. Ka kawo maganan makaman nan na ma misali da illar da aka samu a ƙasar New Zealand kwanan nan. Ya za ka kwatanta wannan shawarin naka da batun New Zealand?
To ai abinda na ɗauko magana a kai in ba Marisa ya fahimce ni ai akwai da tsarin mulkin ƙasa. Inda aka yi magana tabbatar da rundunonin tsaro na soja akwai sashe da yana kan shugaban kasa yana da hurumin ya sa a makarantu a rika koyar da 'yan makaranta al'amuran da suka shafi tsaro da aikin soja. Abinda muka sani kamar ake cewa cadet a secondary school sun mu wannan irin horo da ake renawa da irin yadda za a ɗan ba mutane horo ta yadda za su iya kare kansu a kan wasu al'amura in irin wannan yanayi ya taso. To ana da dama a iya samar da irin kamar cibiyoyin da ka ji na faɗa a kai don tabbatar da cewa sun taimaka wa hukuma wurin tabbatar da tsaron abin da ya same iya shafi yankinsu. Kuma ai ko a irin kasashen da aka ba da damar mallakan makamai wannan ma ba da makaman su ma akwai ka'idojin da ake bi kamar zuwa a nan ƙasar ai har yanzu ana ba da makaman damar mallakan makaman kuma akwai hujjoji alal misali daga cikin hujjojin da za ka ji sun ba a ce mutum sai ya kai shekara 40 sai yana da cikakken lafiya ta kwakwalwa sai kuma idanunsa suna da lafiya saboda in zai auna bindiga ba zai kuskura abin da yake nufi auna ba sannan a lokaci-lokaci ana buƙatar ya gabatar da wani makami don a rika dubawa. To irin wannan bindiga tare da bulbarar kenan da ake magana. To amma su waɗanda ake faɗa da su suna da makaman da sun wuce wannan ne duk wani makami da rundunar soja ko tsaro take takama da shi su ma irin shi suke da. To sai a tsaya a haka ana kallon su bayan sun sha ƙarfin jami'an tsaron nan ba su kai yawan da za su iya magance su ba a ce ba za a ɗauko wata hikima ko wani hanya da za a samu a ƙare yawan waɗannan jami'an tsaron ba.
Ka gashe kuma malamai to wannan shine karshen shirin yau sai Allah ya kamu da na wato mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga bakin namu wato Barista Zubairu da Mamadu kuma Menjo Yahaya Shinku ta da musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikayen Gombe da ya shirya shirin ya aiko mana shi. A madadin su dukkanin ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku ne lafiya.
Madalla gaida Aliyu Mustafa kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice.
To a takaice kasar Sri Lanka ta kafa dokar ta ɓaci bayan da ta zargi wata karamar kungiya mai tsatsauran ra'ayin Islama da kai harin nan da ya yi sanadin mutuwar mutane 290 da raunata wasu ɗaruruwa kuma a ranar Ista ta Lahadi. Amurka za ta kawo ƙarshen yafe takunkumi ga ƙasashe biyar masu sayan man fetur ɗin ƙasar Iran a yunkurin da take yi na ƙara takura ma Iran ta kawo ƙarshen yawan takallar da take yi ta fuskar soja a gabar ta tsakiya ta wajen gurgunta babbar hanyar da take samun kuɗin shiga. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ruga kotu don hana wani kwamitin Majalisar Tarayyar Amurka bayar da sammacin gabatar masa da bayanan da suka shafi shi Trump ɗin da kuma harkokin kasuwancinsa. Masu jagorantar zanga-zanga a Sudan sun ce za su ci gaba da zanga-zanga a birnin Khartoum tare da yin banza da buƙatar shugabannin mulkin sojin ƙasar ta su kawo ƙarshen zanga-zangar su kuma kauda shingayen da suka kakkafa kan hanyoyi. Amurka ta yi tayin tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda ya ba da bayanin da zai iya kaiwa ga gurgunta hanyoyin da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ke samun kudaden tafi da harkokinta.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mi sallama, muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan Lawali Adamu, shugaban kungiyar farar hula ta MAP, wanda ya rasu a yammacin jiya Litinin a birnin Yamai bayan ya yi fama da gajeruwar rashin lafiya. Za a yi jana'izarsa a yau Talata da misalin karfe 8 na safe. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu ta yau Nashwan Khali, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.